الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادواء وانا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مغلقة انا تكين غرنبوتي وانا نمتي نرانر الخميس yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2015. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi, kamar da muka saba, kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu za mu ansa wasu. Wannan yana tambaya ne game da cewa shi sana'arsa yakan karbi kayayyakin talla ne, in ya karba aka bashi farashi shi kuma sai ya dora nashi a kai ya sayar ya kai wa masu kayan kudadensu. Haka dai na fahimta daga tambayar tashi, saboda rubutun nashi da kyar na karanta, amma dai abinda na fahimta kenan. To yake cewa ya joyi wani ya ce da shi, wani malami ya ce hakan ba kyau. To ban san dai wani irin bayani kai masa ba, in dai irin wannan bayani kai masa ba na jin zai ce da kai ba kyau. Matukar dai mai abin ya baka ya ce ka je ka dora farashin ka sayar, wani ba cewa ba kyau. Ya baka bisa wani farashi ya ce kaje ka dora naka ka sayar ka dawo masa da nashi, inda a ce ne za ka karbi kayansa kawai haka kawai kaje ka sayar, kamar yadda 'yan kayan yi suke yi a kasuwa. Mutum ya je ya shiga shago kawai ya dauko kaya ya je ya samu mai saya ya sayar masa ya kara wani abu akai, sannan ya zo ya zame iya abinda ya kara, sannan ya bawa mai shago kudinsa. To wannan bai halatta ba. Amma in mai shagon ne ya ce da shi wannan abu kaza farashin sa kaza ne a guri na, kuma na baka shi akan wannan farashin, don haka kaje duk ribar da ka samu akai ka rike taka ce. To wannan babu wani da zai ce maka haramun ne a irin haka, sai dai in wancan je kana yi kadin ne kai na yi din ne kake yi, wato kila kake yi yayi maka magana akan sa. In zuwa kawai kake yi ka dau kayan mutum a shago, kamar yanda na san wasu suna yi a kasuwanni, ba su da wani abu da suke da shi nasu na kansu a kasuwanni, amma za su je su karbi su je su dau kayan wani a shago su je su sayar wa mai sayarwa, ko wani lokaci ma mai sayin ya zo shagon su yi ciniki ga mai shagon tsaye, amma shi yake ciniki da kai, abinda ya ga dama zai sayar maka, sannan in ya sayar sai ya zare abinda ya dora a kai sai ya ba wa mai shagon sauran kudinsa. To wannan bai halatta ba, tunda a wannan kaya ba naka bane, abinda duk ba naka ba, to ba za ka ci wani abu a jikinsa ba, sai idan mai abin ne ya amince maka. Abinda mai abin ya amince maka to shikenan, in ya ce ma rike duka to shikenan, kudinsa ne, zai iya cewa rike duka da uwar kudin da ribar gaba daya haɗa ka rike. Amma in ba haka ba, to in ka ci kacin ta balbal ba kudin ka ci ba. Amma in dai ba ka yi da yarda sa wannan babu komai. Sai wannan shi kuma yana cewa shin ya halatta mutumin da shi ba bawan sarki ba ya yi aikin dogari a matsayin sana'a, saboda ni wannan ita ce shi ne aikina, kuma hankalina ya tashi matuƙa don na ji wani malamin sunna yana cewa duk wanda ya mutu yana aikin dogari bai tuba ba Allah zai sa shi a azaba mai tsanani, don haka ina neman ƙarin bayani domin wallahi ina cikin tashin hankali mai yawa. To wannan magiyar da yayi sai ta sa muka ga ya kamata mu karanta takardarsa. A aikin dogari, wato kalmar dogari ita karan kanta ba kalma bace wacce za a wato jingina wani hukunci saboda ita, saboda kawai an ce sunan mutum dogari ko shi dogari ne, kawai kalmar dogari din ba za ta yi kawai ka hukunta wa mutum hukunci don sunan shi ko aikin shi ko abin nan dogari ba. Ya danganta da me yayi, wani irin abu yake yi. In wani abu ka ga yana yi da sunan wannan dogarancin wanda ka san ya saba wa musulunci, to wannan abin shi ne abin hanawa, ba wai sunan ba. Wannan aikin kuma kowane ne zai yi shi, sawa'un sunan shi dogari ko sunan shi direba ko sunan shi mai gadi ko sunan shi mai tsaron shago, kowane irin suna gare shi, in zai yi wannan aikin da ya saba wa shari'a to za a hana shi, kuma za a faɗa masa hukuncin wannan aikin. Saboda haka shi kayan kansa sunan ba shi ne za a duba a yanke wa mutum hukunci a kansa ba. Saboda haka ban san kai a cikin sana'ar taka mai kake yi ba ya gani shi wannan malami, ko kuma a'a masu irin sana'ar taka sun yi wani abu ne da shi ya gani wanda zai iya musu hukunci da shiga wuta da samun azaba mai tsanani. To kaga anan abinda kake yi ne za ka yi bayani, in ya so sai mu ji cewa hukuncin da ya faɗa haka yake ko ba haka yake ba. Amma dan kawai mutum sunan shi dogari ko aiki shi dogari, ma'ana yana gadin sarki, yana yi wa sarki hidima, ko wani wanda yake da sarauta yana masa hidima, yana aikin shi, yana zuwa ya dawo, yana masa tsaron wasu kayayyakinsa, wannan shi karan kansa ai ba wanda yake bane. Sai dai idan akwai wani abu da zai yi ko wannan sana'ar tashi ta hana shi sallah misali, ko sallah lokacin sallah yi amma saboda wannan sana'ar ba zai tashi ya sallah ba, ko kuma a'a shi wanda yake yi wa dogarancin zai umarce shi da yayi zalunci misali, ya ce ya daki wanda bai cancanci a dake shi ba, ya kwace kayan wani, ya ci mutuncin wani ba bisa gaskiya ba, ba bisa haƙƙi ba, shi kuma ya yarda ya riƙa masa biyayya a nan. To kaga anan ko sunan shi dogari ko sunan shi ɗan sanda ko sunan shi soja ko sunan shi mai gadi, duk hukuncin ɗaya ne, ba kalmar dogarancin za ta sa a yanke masa wannan hukunci ba, illa iyaka aikin da yayi. Ina fatan ana fahimta. Saboda haka shi aikin shi ake wa hukunci, ba isa ba shi sunan ba, kuma kowane ne zai irin wannan aikin a ko ina ne a game da kowane ne, duk hukuncin ɗaya ne, ba zai canza ba. Hukuncin yana nan a matsayin abin da bai dace ba, abin da yake harama. Saboda haka idan wani abu ne shi ya hango wasu suna yi da sunan dogaranci, ko ba sa tashi su yi sallah, ko ana umarta su su ci zarafin wani ko su ci mutuncin wani, to anan wannan abin ya kamata a gyara musu. Ba wai sana'ar duka ce za a ce ba kada su yi ba, a'a abin za a yi kokarin a gyara. Kuma har kullum malamai musamman malaman sunna sukan kirawo masu sarauta, musamman masu sarautar mu wanda aka san cewa tushen sarauta din da asalinta an gina ta ne akan sarauta ta musulunci, da asali shugabanci ne na musulunci, kaga shugabanci ne da yafi kamata ya fi kowane shugabanci kiyaye dokokin musulunci. Idan aka ga ana yin wani abu wanda ba daidai ba, to kafin wani ya tsawatar a ce su da malamai sun haɗa baki sun tsawatar da wannan abu. Saboda haka har kullum akan yi kiraye-kiraye masu sarauta kan cewa su yi kokari su yi ta tsaftace guraren sarautar su da fadar su daga dukkan wani abin da aka san cewa ya saba wa tushen da aka gina sarautar a kansa, wani abin da aka san cewa ya saba wa musulunci, kuma akan musulunci aka gina sarautar, to sai a yi kokarin a ga an kawar da shi. Koda kuwa wataƙila an daɗe ana yi saboda gargajiya, ko an keto wani lokaci da aka jahilci musuluncin, ko wasu wanda suka rike abin suka jahilci musulunci suna yi, to in wanda suka sani suka zo su yi kokari su gyara abin da bai saba wa musulunci ba na al'adu da gargajiya, a ci gaba da yi. Musulunci bai zo don ya rushe dukkan wata al'ada ba, sai wacce ta saba wa musuluncin ita ce yake yaƙa. To abin da bai saba wa musuluncin ba sai a ci gaba da yi. Abin da kuma aka tabbatar cewa wannan ya ci karo da abin da ake tutiya da shi musulunci din, to sai su kokari su kawar da shi, kuma na san yawanci yanzu waɗanda suke kan suke rike da raga masarauta a gurare da yawa, waɗanda suke wayayyu ne suna karatu kuma suna sauraron karatuttuka, saboda za a yi kokari wasu abubuwan da aka san ana yi wanda a dacin ana yin su da sunan gargajiya amma sun saba musulunci, sai a yi kokari a gyara ba wai ci baya bane, ci gaba ne abinda bai shafi musulunci, ci gaba ne ba ci baya bane. Da abin mamaki kaga mutum saboda sarauta ya ce ba zai gaisa da wani ba, ba zai miƙa ma wani hannu ba. Na tabbata duk yadda mai kansa ba zai kwatanta kanshi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko kusa, amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana miƙa hannu ga sahabbansa da duk ma wanda ya zo, a arabi in ya zo ga ƙauye, daga ƙauye in ya zo, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana miƙa masa hannu. Baka taba jin cewa akwai wani da ya zo fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za a gaisa da shi ba, ko kuma sahabbai suka wato bakan suka ce ba za a gaisa da shi ba, za su miƙa masa hannu. Ya ma faɗi falalar yin haka, ya faɗi falalar wanda zai miƙa wa ɗan'uwansa hannu su gaisa, to wannan yana cikin musulunci, wanda musafaha. To kaga duk abinda ake tutiya da shi shine cewa ana wato kwatanta gadan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ne, harkar sarauta din ana so a tsare abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne na musulunci. To ai kaga ya kamata a kwatanta yadda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din ya yi rayuwa da sahabbansa da talakawa da masu kuɗi da masu mulki da kowa da kowa. Wannan shi ne abinda ya kamata, kuma abinda watakila shaidan yake huduba da shi wata wani lokaci, cewa in kana gaisa da mutane za su raina ka, wannan duk hudubar shaidan ce. Yanzu shi kenan duk wanda ka san kana gaisa da shi ya raina ka fi sabilillahi, don nan muna gaisa da wanda duk muka abin, amma duk wanda kuke gaisa da shi sun raina mu ba haka ba, sai kaga wanda bai gaisa da kai din ba shine ma watakila ya raina ka, za ka juye baya rage ka, wanda kuma za ka miƙa masa hannu ya gaisa da kai zai kwana yana farin ciki, ya gaisa da sarkinsa, zai yi ta murna daɗi zai ji, yau ya gaisa ma da sarki, yau ya ma gaisa da sarki, ashe kaga abin alfahari ne a ce ka yi wannan, ba abu ne na ci baya ba, abu ne na alfahari. Saboda haka ga shugabannin kasashe na ainihin duniya duk ba ana gaisa da su ba. Akwai wani shugaban kasa da aka raina kawai saboda jama'a su suna gaisa da shi, in shi kenan dan kaje ka gaisa da shugaban kasa Buhari shi kenan sai ka raina shi, to ka raina shi mana saboda haka wannan duk huduba ce ta shaidan, dan ya sa wa mutum girman kai, ya sa masa wani jiji da kai, ya sa masa wata kafafar banza da za ta rushe masa aikinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr, wanda duk yake da kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna. Kaga wannan abu yana da hadari, girman kai abu ne mai hadari, saboda haka in har akwai wani abin da ake yi ba daidai ba, to a ko'ina ma ake yin wannan abin sai a daina shi. So kalmar dogari ita karan kanta ba kalma bace da ya aribu alaiha zambun au madh, a yabi mutum saboda sunan shi dogari ko a zarge shi saboda sunan shi dogari, a'a sai dai a duba me ya aikata, kamar yadda za a duba kowa da wanda yake zaune a office, da wanda yake kantinsa yana sana'a a kasuwa, wanda yake ma'aikaci, kowa za a duba me yake aikatawa, da wannan ne za a yabe shi ko a soke shi. Sai wani da ya rubuto yana cewa yana da tambayoyi guda biyu, ya rubuto da larabci ne, yana cewa yana da tambayoyi guda biyu, hadisai guda biyu da na ambata, hadisin da ya keɓance ranar juma'a da daren juma'a da kuma na karanta suratul kafi, ya ce ya ji na ce bai tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri ba, ya ce to shi ya ga Shawkani a littafinsa Tuhfatuz Zakirina ya inganta shi daga abin da ya ciro daga Al-Haythami a cikin littafinsa Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Sannan tambayarsa ta biyu ya ce hadisin Aisha da ya hana mace mai haila shiga masallaci, yace na ce mai rauni ne, yace shi kuma ya ga shauka ne, ya ce ya inganta a cikin littafin sanayyar aukar, kuma jasra da na ce mai rauni ce. To malamai, ga akwai maganganun malamai, Ibn al-Qattan ya ce maganar Imam al-Bukhari la yakfi fi raddi akhbariha, wato maganar Imam al-Bukhari da yace inda ha ajaib, tana da abubuwan mamaki, wannan kawai ba zai sa a mayar da riwayar ta ba. Yace ya ga Injili da Ibn Hibban duk sun ce sika ce, wato abintacciya ce. Sannan Ibn al-Qattan ya ce hadisin Hassan ne, Ibn Khuzaima ya inganta shi, Ibn Sayyid al-Nas ya inganta shi. To kai kokari matuƙa da gaske, kuma haka ake son ɗalibi har kullum ya rika bincike yana bibiyar abubuwa, kuma alama ce ta cewa ai ana karatu. Muna son haka mu ga cewa ana karatu sosai. Na farko maganar hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kace na ce lam yasbut an Abi Sa'id al-Khudri, na yi bayani dogo a lokacin, duk da cewa ba dogo bane don na takaita shi kwarai da gaske, saboda in dogo za mu yi darasi guda za mu yi. To amma saboda ba shi ne jigon haduwar mu ba, illa iyaka dai kasancewar za mu shiga karatun suratul kafi ya zama dole mu taɓo maganar, amma ba don haka zama ba sai an kawo ta nan ba, sai a bari sai an zo wajen karatu sosai irin na hadisi din, to sai a shiga bayani wanda za a yi sati biyu uku ana magana ta haka. Amma ana a gurguje na dan koro wasu daga cikin sinadai na hadisin, waɗanda suka ruwaito hadisin da isnadin Hushayb ibn Bashir da isnadin Shu'ba da isnadin Sufyan al-Thawri, da kuma inda aka samu saɓani tsakanin waɗannan malamai guda biyu da kuma shi wancan malami guda ɗaya, da kuma maganganun da malamai suka yi kan kowace ruwaya. Ina jin a gurguje abinda na yi tattauna da shi kenan. Saboda haka maganar cewa na raunana ni ba, ni na raunana ba, abu ne wanda dukkan wanda ya san harkar hadisi ya san ya ilimin hadisi yake, ya san irin hanyoyin da ake bi wajen a tabbatar ko a kore, ba wai har kawai da ka kawai ake cewa an kore kaza an tabbatar da kaza ba, sai an faɗi dalili. Wannan shi yasa ma na dan so in dan bada haske kaɗan dangane da abin da ya shafi ita wannan ruwayar. Amma ba dan haka ba kawai, sai yanzu in ce maka ai wannan ziyadar ta ranar Juma'a sha'aza ce kawai in wuce, to amma na san cewa akwai irin masu keke da keke irin waɗannan za su san abubuwa, shi yasa wannan na dan bada haske. To amma duk na ga shi ya share ga abin da ta faɗa, kawai ya kawo maka da cewa shaukani. Saboda ka sani shaukani, na farko shaukani baya ingantawa, duk da cewa ka ce ya ɗauko daga maganar Haisami. Haisami yana daga cikin wanda suke da sassauci kwarai da gaske wajen tabbatar da hadisi ko kore shi. Saboda haka ba a dogaro da maganar shi kadai. In kana so bibiyar hanyoyin za ka yi, kamar yadda na yi maka bai ka bibiyo su ka ga cewa a cikin akwai Haisami ko abin nan a irin ba hadisi wanda baya zuwa ko ina, baka ce komai ba. Haka nan maganar ka ta biyu, maganar shaukani din da ya sake cewa a nailal awqaf ya inganta hadisin. Shaukani kamar yadda na gaya maka baya inganta, galibi shaukani sai dai ɗauko, yanzu kamar a nailal awqaf galibi ya fi ɗauko maganganun da ya samu a cikin at-talqisul habir na Ibn Hajar, galibi abin da yake ɗaukowa kenan. Saboda haka shi a karan kansa baya wani dirasa, wato yayi wata dogon bincike da nazari na kalailai cewa akan hadisi don ya tabbatar da shi ko ya kore shi, baya wannan. In ka ga wani abu irin wannan mai kama da wannan a cikin Nailul Awqar, to ya ɗauko shi ne daga at-talqisul habir ko ya ɗauko shi daga littafin Nasbur Raya na Zailai, ya kamata ka san wannan. Sannan maganar Ibn al-Qattan da yake cewa maganar Imam al-Bukhari da yake inda ha ajaib, cewa wannan baya nuna launin hadisin ta, wannan maganar kuskure ce, ko da Ibn al-Qattan Abu al-Hasan Ibn al-Qattan ya faɗi ta, kuskure ce. Bukhari in ya ce wa rawi inda hu ajaib, to raunana shi yayi. Duk rawin da Bukhari, ka je ka duba littafin Tarikhul Kabir, ka bibi tarajum, wato mazajen da Imam Bukhari ya faɗi wannan kalmar a kansu, ka koma wasu littattafai kamar Mizanul I'tidal, ka duba ka ga me aka ce akan waɗannan mutanen. Duk wanda Imam Bukhari zai ce inda hu ajaib, to sai ka samu wani ma an tuhume shi da ƙarya ne. Wato kalma ce ta raunanawa a gurin Bukhari, ba wai kalma ce kawai da yake faɗarta ba ta da ma'ana ba. Bukhari yana ɗan tsaftace harshensa wajen jarhuwar ta'dil, kamar yadda aka sani. ba kamar sauran malamai da ya kaji Bukhari ya ce rawi kadzab sai dai ya ce ko sakatu anhu ko fihi nazar wata kalma dai da za ta nuna maka cewa yana da babban alamar tambaya da ya dora akan wannan rawi saboda haka zaka samu yanzu wannan kalmar ta inda hu ajaib zaka samu Imam Bukhari ya faɗe ta akan ruwan da yawa wadanda kowannen su in ka duba yana da rauni kwarai da gaske Al-Hakam ibn Masqala Abdul Wahhab ibn Dhahhak Hafs ibn Aslam Al-Hakam ibn Ya'la Khalid ibn Muhammad Abu Raja Abu Rahal Al-Ansari duk wadannan Imam Bukhari ya faɗi kalmar inda hu ajaib akan tarjumar sa kuma yana nufin in ka koma tarjumar din zaka ga cewa dukkanin su masu rauni ne kwarai da gaske saboda haka kalmar Abu Hassan ibn Qattan kuskure ce Ijli da Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da ka ambata dukkanin su suna da sakaci a gurin malaman hadisi wajen kiran wani rawi thika wajen tawfiki da Ibn Hibban da malamin sa Ibn Khuzaima suna da wannan suna tawfiqul majahil abinda ake kira tawfiqul majahil saboda haka kaga maganganun su har yanzu ana nan dai ba a je ko ina ba in kuma kana maganar waye da waye suka rauna da hadisin kamar yadda al-Khattabi yake cewa jama'a daga cikin malaman hadisi sun rauna da wannan hadisi al-Baihaqi ya rauna nashi Abdul Hadd al-Ishbili ya rauna nashi wanda anan ne Ibn Qattan ya kawo maganar sa haka ne Ibn Hazm ma cewa ai batil amma kana son karin bayani da dogon sharhi ka duba littafin da'ifu sunan Abi Dawud na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya shimfida dogon bayani akan wannan ruwaya saboda ka ruwaya ce da bata inganta ba karkashe wahala bismillah wa barakatuh
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
الله تعالى يقول وقل الحق من ربكم kuma ka ce wannan gaskiya ne daga Ubangijinku kaman sha'a falyu'min don haka duk wanda ya ga dama sai ya yi imani waman sha'a falyakfur kuma duk wanda ya ga dama sai ya kafirci inna a'tadna lizzalimina nara lalle mun tanadi wata wuta ga azzalimai ahata bihim suradiquha wacce katangarta ta kewaye su wa in yastajisu yughasu bima'in idan suka abin sha ka musu da wani ruwa kamar tafasasshen mai yashwul wujuh da yake toye fuskoki bisa sharabu tir da wannan abin sha wa sa'at murtafaqa sannan wannan gurin hutu yayi muni kamar yadda muka ji ajiya Allah ta'ala ya gaya wa na cewa Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya yi haƙuri da zama da waɗanda suke bautar Ubangijinsu safe da yamma masu bauta wa Allah safe da yamma suna neman fuskar Ubangiji suna neman dacewa da yardarsa da amincewarsa da sakamakonsa kada ya kuskura ya kawar da idansa daga kansu kada ya bi waɗanda ko wanda Allah ta'ala ya shagaltar da zuciyarsa gabarin ambaton Allah ya bi san zuciyarsa al'amarinsa suka zama asfurkuce a lokacin da muka yi wannan bayani bayan wannan aya mun kawo maganar sababin saukarta yayin da kafirai manyan kafirai shugabanninsu masu wadatar su masu mulkinsu suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan duk sun bi hanyoyin da za su bi wajen su ga sun dakatar da da'awar Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba su yi nasara ba, sun bi hanya sun bi ta wajen su yi masa su kwadaitar da shi dukiya, su kwadaitar da shi shugabanci, su kwadaitar da shi aure, duk ba su yi nasara ta nan ba. Suka biyo ta wajen babbansa ko zai iya tilasta shi ya tirsasa shi akan ya daina da'awa, ya daina cewa abautawa Allah shi kadai. Nan ma ya ga suka ga ba su yi nasara ba, sai suka ce to bari a zo a yi aka tsakiya. Yanzu kawai abinda suke bukata ya kori waɗannan talakawa da gargabansa, ko alal akalla dai ya daina hada su, ya yadda zai ba su majalisin su suna su daban na talakawancin daban. In aka yi haka to su za su yi imani. Allah ta'ala ya ce kusa kada ya sake yi wannan, ya yi hakuri da zama da waɗannan talakawa, su ne waɗanda za su ciyar da wannan addini gaba. Amma waɗannan mutane ne da Allah ta'ala ya riga ya shagalatar da zuciyarsu game da ambatansa, babu Allah ta'ala a cikin zuciyarsu. Saboda haka abinda suke nemanka da kai ba dan Allah suke yi ba, ba kuma dan su yi musulunci ba. In dan su yi musulunci ne, bai kamata a ce su za su rika umartar yadda suke son musuluncin ya kasance ba. Su zo su shiga musuluncin, su karɓi umarni daga shi musulunci. Musulunci shi yake baka umarni, ba kai za ka ba shi ba. Tunda har tun a farkon karo sun fara zuwa da cewa su suke son su nuna wa Annabi inda zai bi, to kaga wannan ba za su tsugu ba. Suna so su juyar da abin ne, maimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi yake bada umarni, ya zama da su suke bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni. Su suke ce masa ga abinda muke so kai mana, ga abinda ba ma so kai mana. Shi ko musulunci ba haka yake ba. Musulunci so ake in ka shige shi tare da mi kauya ne. Kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa, ku shiga musulunci gaba daya. Babu maganar cewa wani gurin musulunci na da iko da kai, wani gurin kuma bai da iko da kai, kai kake da iko da shi. To tunda har suka fara nuna haka, Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ba da gaske suke ba, ba wanda za su taimaki addinin musulunci ba. Don haka ka watsar da su, ka ci gaba da da'awarka. Shi da Allah ta'ala ce wa qulil haqqu min rabbikum, ka fito ka gaya musu su ji cewa abin nan da ka zo da shi, wannan musuluncin da kake kira zuwa gare shi, ka kirawo talakawa su ma kake kiran su zuwa gare shi, to ba wani abu bane da kai ka tsara har da wani zai zo baka shawarar a canza, ba wani abu ne da ka je ka nemo shi gurin wasu har da wasu za su zo su canza maka. A'a, wannan abun ya zo ne daga Ubangijinku, ba ni ke da ruwa da tsaki a ciki ba. A'a, wannan sha'ani ne na Ubangiji. Alhaqqu ne min rabbikum, gaskiya ce wacce ta zo daga Ubangiji. Alhaqqu a larabta duk abinda yake ash-shay'u thabit, abinda yake tabbatacce, wanda duk yadda aka je aka komo ba zai canza ba, yana nan yadda yake shi ake cewa alhaqqu. Sauraka, wannan abu tabbatacce ne, addini ne tabbatacce, da babu wani ni ko ku, babu wani wanda ya mallake canza wani abu nashi. In kaga an canza wani abu, to Allah ta'ala ne ya yi kayansa. Amma ni da ku ba mu isa mu canza wani abu ba. Wannan alhaqqu ne, gaskiya ce, kuma min rabbikum, daga Ubangijin. Ya kirawo Allah ta'ala da sunan Ar-Rabb, saboda dukkaninsu a lokacin babu wanda yake jayayya akan cewa Allah Ubangijin sani. A lokacin su Abu Jahl, su Umayyah ibn Khalaf, su Abu Lahab, su kowa su wane ne a lokacin, babu wani wanda yake jayayyar cewa Allah shi ya yi shi, shi ya halicce shi daga babu, shi yake ba shi ci da sha, shi yake gudanar da rayuwarsa, komai nashi yana hannun Allah. In an tambaye su man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, yaquluna Allah, daga ina kuke samun ci da sha, ta sama ta ƙasa, ruwan sama da tsiro da yake fito muku, kuna samun abinci kuna ci, daga ina ne? Duk za su haɗa baki su ce Allah ne. Saboda haka ba su da jayayya game da rububiyar Allah, cewa Allah shi ne Ar-Rabb, ba su da jayayya a nan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka ce to wannan abin da nake kiran ku daga shi wannan Rabb din da kuka yarda da shi, daga gurin sa yake. Dama inda ake tirkaniya da su a ce musu la ilaha illallah, idan aka ce da su la ilaha illallah yastakbirun, za su shiga girman kai. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, abun bautar ya koma daya duk ababen da ake bauta din nan ga sunan tili ga sunan barkatai gaba daya a takaita su a cikin daya wannan abin da mamaki to anan da ake dirkariya da su saboda a yadda suka dauki bautar gunki gunki baya cewa abu kaza halal ne ku yi abu kaza haram ne ku gunki ba halalta musu ba haramta musu gunki ba dora musu wata ibada duk abin da suka ga dama suke yi babu wani wanda ya taba cewa gunkinsa ya dora masa wani wuridi ko ya dora masa a'a su suke tsawa kansu su suke tsarawa kansu amma in suka shiga musulunci suka ce Allah ɗaya ne za su bauta masa to dole su jira su ji yake su a yi masa shi yasa a jahiliya za ka ga Balarabe ya samu wadata sai ya kwaba da Benu sai ya gunki da shi saboda haka in ya tashi bautarsa sujjadarsa sai zai ba wannan dabina kwababbe da ya kwaba shi ya yi wani bitum-bituminsa ya yi wani ɗan dodonsa to sai zai riƙa tsugunawa yana bauta masa in wani bukata ta tashi zai ya tara hannu ya roƙe shi randa kuma ya ga ya shiga cikin matsatsi al'amura sun yi tsanani babu abinci to sai ya ce ya tuna yana da wani abinci shi ne wannan gunki sai ya dawo kayansa kuma shi da yaransa a cinye sai a jira kuma sai an kuma samun wata wadata to kaga wanda zaka cinye shi kaga ai babu maganar kuma ya baka umarni ko ya hana ka babu maganar umarni da hani to duk wanda kaga yana gujewa addini na gaskiya abinda yake sa yake guje masa kin wannan taklifi a ce yi kaza shi aka umarce ka da shi bar kaza an hana ka yi kaza ibada ce bar kaza haramun ne wannan shine baya so amma inda a ce ka zo ka yi musuluncin amma duk abin da ka ga dama ka yi to babu wanda zai faɗa da musulunci me yasa irin gurbataccen musuluncin nan zaka ga cewa hatta abokan gaba na duniya ba sa faɗa da shi saboda musulunci ne na raye-raye da kaɗe-kaɗe da bukukuwa saboda in ana yi ba sai su ce su ma da su za a yi sai su zo a yi da su ba sa kiyawa da su ake yi akwai sanda kamar na karanta 'yan mulkin mallaka lokacin suna musamman Faransa a kasar irin su Algeria irin su Morocco irin su Tunisia inda suka yi mulkin mallaka in lokacin maulidi ya zo har ba da kuɗi suke yi ga kuɗaɗen da za a yi maulidi saboda wannan ba zai tasar masa hankali ba raye-raye kuke yi to su ma ai suna yi ba wani abu ne kuka zo musu da shi sabo to amma ku zo ku ce a abu kaza da aka yi da aka ce mu yi musulunci ya hana mu ba za mu yi ba ko ku a mu musulunci ya ce mu riƙa yin kaza shine abu kaza to wannan shine tashin hankali saboda haka ba sa rigima da kasancewar Allah Rabbu ne to tunda kun yarda Rabbu ne to wannan gaskiyar da nake ga muku daga shi Rabbu din take wa qul al-haqqu min rabbikum wannan gaskiyar daga wajen Allah take saboda haka malamai suka ce al-haqqu din nan zai iya zama khabar ne mubtada din sa mubtar ne kamar ka ce hadha alladhi ji'tu bihi huwa al-haqqu min rabbikum wannan abin da nazo da shi shine gaskiya daga ubangijin to wannan shine fuska ɗaya daga cikin fuskokin da aka yi wa ayar fassara al-haqqu din ya zama khabar ne na mubtada ko kuma al-haqqu din ya zama mubtada din ne shi karan kansa ya zama na khabar din shine abinda min rabbikum ya race da gare shi ai al-haqqu ka'inun min rabbikum gaskiya shine abin da yazo daga ubangijin ya zama al-haqqu din mubtada ne amma ba kamar yanda wasu kamar da Ibn Taymiyyah ya kirawo su jahilai yace suna daukan cewa al-haqqu din nan kamar maf'ulin bihi ne sai a ce ka faɗi gaskiya daga ubangijin wa qul al-haqqu min rabbikum Allah ya ce ku faɗi gaskiya daga ubangijin ba haka bane inda haka ne sai a ce wa qul al-haqqa a larabci ba za a ce wa qul al-haqqu ba dan hatta zaka samu cikin wasu masu wa'azi suna daukan ayar abinda take nufi kenan Allah ma ya ce a faɗi gaskiya ala ramma ja musu wa qul al-haqqu min rabbikum to ba haka take nufi ba wa qul kace al-haqqu wannan abinda nazo da shi gaskiya ne daga ubangiji amma waccan ma'anar da kake so ka jawo akwai wasu ayoyin da zaka iya kawowa wa idza qultum fa'adilu da Allah ce in za ku yi magana to ku yi ta adalci, kaga shine gaskiya din. Alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq alla yaqulu 'ala al-haqi illa al-haq. Ashe ba a dauki karbe alkawari na littafi daga hannunsu ba cewa kada su faɗi wani abu daga gaba da Allah illa al-haq, sai gaskiya? Kaga da zaka iya jawo waɗannan ayoyi waɗanda suna nuna cewa a faɗi gaskiya in za a yi magana. Amma wannan ayar tana nufin abin nan da na zo muku da shi wanda kuke kokarin sai na raba tsakanin waɗannan talakawa da ku, to gaskiya ba za ta saɓu ba, don wannan da kuka gani yadda ake yin shi dinnan haka yake tabbatacce daga Allah Ta'ala. Don haka faman sha'a falyu'min, wanda ya ga dama sai ya yi imani, wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma sai ya kafirce. Al'amarin babu tilastawa a ciki, babu matsawa a ciki. Allah Ta'ala bai matsa muku ba, ni ma kuma ba zan matsa muku ba. Allah bai matsa muku ba, ni ma kuma ya ce ka in matsa. Lasta alaihim bi musaitir, in alaika illa albala, ba kai mai tisasa su ba ne. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini, za ka tirsasa mutane ne sai sun zama mu'minai? A ala ikraha fi din, qad tabayyana rusulu min al-ghay, ni ba mai matsawa ba ne. Allah ba bai matsa muku ba, saboda haka ka gaya musu wanda ya ga dama sai ya yi imani, wanda ya ga dama kuma sai ya kafirce. Ubangiji Ta'ala ya ba wa kowa mashi'a bakin gwargwado, inda ya karkata a nan ne Ubangiji Ta'ala zai hore masa abin da ya karkata zuwa gare shi. Ayyukanmu da duk abin da muke yi halittar Allah ce, babu wani abin da yake fita daga karkashin halittar Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halicce ku, shi ya halicce abin da kuke aikatawa. Don haka dukkan aikin wani bawa, kowaye ne, mai kyau ne da mara kyau, aikin halittar Allah. Sannan kuma babu wani abu da yake wakana a doran ƙasa sai da mashi'ar Allah. A ƙarƙashin mashi'ar Allah, mashi'ar mu take wakana. In Allah Ta'ala bai bamu wannan mashi'ar ba, to fa babu abin da za mu iya yi. Shi yake babu mashi'a da za mu zaɓi abin da muke ganin ya yi daidai. Don haka shi ya hore wa ɗan adam bayan ya ɗora masa takalifi, ya ce da shi yi kaza bar kaza, if'al la taf'al, sai ya ba shi wata dama, wata irada, wata mashi'a na cewa to gashi nan ka zaɓi ɗaya, in ma shakiran wa in ma kafura, ko godiya ko kafircewa, wa hadainahu najdai. Wajen da ya daya dora ka kan hanyoyi guda biyu, ya aiko annabawa, ya saukar da littattafai. Annabawa na sun zo sun yi bayani tukuri, babu wani annabi da Allah Ta'ala ya aiko ya je gida ya kulle kansa yake fitowa ya isar da abin da aka aiko shi da shi. Duk annabawa da aka aiko sai da suka fito suka yi bayani, don haka sun haskaka wa mutane. Ya rage kai kuma zaɓin ka ne, me ka zaɓa? Imani ka zaɓa? To sai Allah Ta'ala ya hore maka hanyar wannan imani din, sai kai ta samun abin da duk kake bukata na shari'a a cikin wannan hanya. In kuma kafircin ka zaɓa za ka yi, shi ma nan sai Ubangiji Ta'ala ya hore maka. Wannan shi ne abin da irin waɗannan ayoyi suke nunawa. Ba umarni ne Allah Ta'ala yake yi na cewa ka je ka kafirce ba. Allah Ta'ala ba ya yi umarni a aikata abin da yake alfasha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, babu alfashar da take kafirci. Allah ba zai ce ka je ka kafirce ba. Abinda ake nufi a nan, an baka dama, kai dan adam babu tilastawa a kanka. Don haka kaga ba daidai bane wani ya zo ya ce ai shi abinda yake yi na sabo Allah ne ya kaddara masa, saboda haka in Allah ya kaddara ya daina zai daina. Wannan ba hujja bace, hujja ce ta Iblis, hujja ce ta mushrikai. Law sha Allahu ma ashrakna, ce da Allah ya sa gara ba za mu shirka ba, nahnu wala aba'una, mu da iyayenmu ba wanda zai shirka. Kenan abinda suke yi Allah ne ya ga dama su yi. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, wajadna 'alayha aba'ana, wannan haka yake, kun ga iyayenku suna yi kuke yi, amma wallahu amarna biha, qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Kaga sai Allah ya soke abin da yake shine ba gaskiya ba cikin maganarsu. Abu biyu suka faɗa, suka ce iyayenmu muka gani suna yi, kuma Allah ne ya umarce mu. eh sun ga iyayensu suna yi wannan gaskiya ne amma cewa Allah ne ubarce su qul ka ga musu inna Allah la ya'muru bil fahsha saboda ka ubangiji da yake fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba ubarni ne yake baka cewa ka zabi kafirci ba inda a ce ubarni ne yake bayarwa na a zabi kafirci to kuma ba zai ce inna a'tanna lil zalimin nara ba ya zai baka ubarni kuma ka bi ubarnin sa kuma ya tarin da maka da wuta ba zai yiwu ba ashe kaga wancan barazana ce razanarwa ce tsoratarwa ce tsoratarwa ce abinda ake cewa tahdid kamar yadda Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abinda kuka ga dama kamar yaron ka da baya ji baya ji baya ji kai masa fada kace je ka kai abinda kake so ba kana bashi umarnin cewa yanzu ka halatta masa duk abinda yake so ya je ya ci gaba da yi bane a'a ka faɗa haka ne dan ka nuna masa cewa ka kai ƙarshe to ubangiji ta'ala ya yi wannan tsoratarwa dan mutum ya san cewa me zai zaba wanda ya zabi yayi abinda Allah yake so zai samu sakamako wanda ya zabi kafirci kuma to ya sani inna a'tadna lizzalimin nara haqiqa mun tanadarwa da azzalimai zalunci hawa ne akwai zalunci mafi na koli shine shirka da Allah domin abinda ake nufi zalunci shine daukan wani abu ka sanya shi ba mahallinsa ba aje abu ba mahallinsa ba don haka in ka dau haƙƙin Allah ka aje ka sama wani to ka dauki wani abu ka aje ba mahallinsa ba kai zalunci shi yasa Allah ce inna shirka la zulmun azim kafirci yace wal kafiruna hum zalimun sauraka babban zalunci shine kafirci shine shirka da Allah sannan kuma sauran zaluncin da bai kai wannan ba don haka kowanne zalunci gurgurdan yadda mutum yayi shi gurgurdan irin sakamakon da zai yi daga zalunci zaka zai zama mutum yayi shirka da Allah sai ka zalunci wani sai kuma ka zalunci kanka wanda duk ya ketare iyakokin Allah to ya zalunci kansa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa to wanda duk yayi haka ya zalunci kansa zaluntar kai shine ka hana wato ka hana kanka abinda idan kai zaka samu kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira maimakon kai wannan abin sai kai akasin sa to anan ka zalunci kanka kuma zaluncin nan hawa ne kamar yadda muka ce har zuwa mafi kankantar zalunci babu wanda baya zalunta kansa shi yasa sayyidina Abubakar lokacin da ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya koya masa wata addu'a da zai riƙa yi a sallarsa me ya koya masa ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira sayyidina Abubakar fa shi ya koya masa ya riƙa cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira idan har sayyidina Abubakar an koya masa wannan addu'a kaga ba wanda ya sai ce shi ba zalunta kansa annabi Adam da Hawwa alaihi salam sun ta fara cewa qala rabbana zalamna anfusana min zalunci kam annabi Musa na rabbi ni zalamtu nafsi na zalunci kaina saboda haka babu wani wanda ya isa ya ce shi ba zai zalunci kansa ba ko wata karantarwa ce ta zo maka ta wani aiki na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi a samu lada kan ki yi ka zalunci kanka domin ka hana kanka wannan ladan illa iyaka dai kawai zalunci hawa ne to wanda yayi zalunci na shirka ko ya zalunci wani ko ya zalunci kansa ta hanyar saban Allah bai tuba ba har ya koma ga Allah inna a'tanna lizzalimina nara to waɗannan azzalimai mun tanadar musu da wuta a haɗa bihim suradiquha wanda ka tangarta duk ta kewaye su ma'ana an kewaye su ko ina suka waiga banda wuta ba abinda za su gano saboda kada a babar idan su ya gano wani abin da ba wutar ba wannan ya sa musu tsammanin ko za su fita to ba a san ma su rika jin a ransu za su fita don haka aka kewaye su ba abinda suke gani ko ina gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sai wuta shine a haka bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yayin da azaba ta yi azaba suka nemi a kawo musu abin da za su sha ko sa samu sauƙin azaba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين سلك كرا دان الله إن الجنة قدام ولا رومان ولا أبو نروى دقاتك أبن دان الله أذر تاكد شيء قدام سمنا مما كدام مجد بقوشمه يغاسوا بماء يغاسوا سيأكاو مستلبي a cikin amfani da kalmar yugasu ita kanta akwai wata azabar nafsiya wato a ƙara sa musu ɓacin rai a ransu kalmar tallafi da zan ka ce za a kawo maka tallafi ai za ka zata cewa wani abu ne da zai daɗa maka sai ce za a kawo muku tallafi sai fara jin daɗi sai kuma a kawo musu ruwa kalbuhule kaga wannan ƙara ƙona wato ƙonar zuciya zai ƙara musu a faɗi kalmar igasa sannan kuma a ce ruwa ne tafasashen wato tafasashen ruwa ko kuma ruwa ne wanda yake kamar tafasashen mai ko kamar tafasashiyar darma babu shakka akwai ƙona zuciya a nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuq innaka antal azizul karim ɗanɗani kalmar zuq az-zauq a larabci ɗanɗano ne za ka yi mai daɗi ka ji zaƙi ka ji abin da yake zai daɗa maka zuciya amma sai aka yi alfani da kalmar zuk amma kuma ana nufin azaba zuko falan da zai da kun illa azaba to Allah ta'ala ya ce yugasu bima'in kalmuhuli sai a kawo musu taimakon ruwa wanda yake kalmuhuli malamai wasu suka ce kalmuhuli ana nufin kazait kamar tafasashen mai ko kuma durdiyar zait wato jiddigar mai din nan mai ya kare diddigarsa to kamar ita ce tafasashiya kuma kaga ma ba ruwa bane wanda zai yi dadin hadiya shi yasa a wani guri Allah ta'ala ya ce yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa yatihi al-maut min kulli makan min wara'ihi jahannama wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu yana konkwada ruwan amma baya jin dadin hade shi saboda mai saboda kamar diddigar mai ce kuma tafasashe wasu suka fassara abin da darma narkakkiya wutar da za a sa wa darma ta narke ba kadan ba ce saboda haka ashe kaga tafasawar da za a yi abin ba kadan ba ne wasu suka fassara shi da al-kayf wad-dam wato mugunya ta yan wuta da kuma jini da yake fita daga jikinsu wannan daddagin shi za a kawo musu shi kuma tafasashe mai tsananin kuna yashwil wujuh wanda yake toye fuskoki wato da zarar ya daga kofin ya daga kwana kafin ma ya kai baki naman fuskarsa gaba daya ya zube to idan haka tilirinsa yake ina kuma idan ya je ciki yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ce ana wato narkar da abin da yake cikin su da wannan ruwan haka nan fatun su gaba ɗaya sai sun narke kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab in kuma fatar ta narke sai kuma a canza musu wata fata dan su ci gaba da dandanar azaba ba a barin fatar su ta tafi da ta tafi da ta dawo suka ce saboda fata ita ce take kai sakon zafi da daddadi da zogi da ciwo shi yasa da ta tafi sai a kuma sa musu wata baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab dan su ci gaba da dandanar azaba Allah ka kiyaye mu Allah ta'ala ce wa in yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh yana zagon yadda da naman da yake fuskoki yana toye shi Allah ce bi'sa sharabu tir da wannan abin sha abin aitar da shi ne wasa'at murtafaqa kuma gurin hutu ya munana inda har nan ne za a samu a huta to ba a samu gurin hutu ba kaga shi ma nan akwai ishara akwai tahakkumi akwai sukhriya akwai istihza'i akwai tsokana a ciki wanda yake cikin wuta yake cikin jahannama, sannan a ce masa gurin hutu dan a tuna masa cewa shi a duniya ai dan hutu ne, yana takama da shi hutawa yake, ba zai zauna da talakawa ba. To ga gurin hutu nan, ga abin sha nan, ga gurin hutu nan, abu yayi muni kwarai da gaske. Allah ta
amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Sai Allah ta'ala bayan ya faɗi azabar waɗanda suka kafirta, dama ya ce faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, sai aka fara batun sakamakon kafiran, duk da cewa an fara ambaton imani sannan aka ambaci kafirci a ayar farko, waman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, amma da aka tashi faɗar sakamakon sai aka fara faɗar na kafiran. Wannan shine abin da malamin balaga suke kira al-laf wan nashr al-ghayr al-murattab al-mushawwash. Ba a rattaba shi ba, inda a rattaba shi sai a fara faɗar sakamakon waɗanda suka yi imani tun da can an ce falyumin, sannan a faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce. Irin wannan akwai shi a gurare da yawa alƙur'ani, kamar inda Allah ta'ala yake cewa yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum, sannan zan aka sake cewa amma alladhina biyaddat wujuhuhum. Sauraka aka fara gabatar da masu farar fuska, sannan bakar fuska, sannan sai aka faɗi sakamakon bakar fuska ɗin. To wannan shine al-laf wa nashr ghayr al-murattab. To Ubangiji ta'ala ya faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce, suka zaɓi kafirci, to ya sani, su sani inna a'tadna liz-zalimina nara. Ubangiji ya gama tanadin inda zai sa su, ba ma nan gaba za a tanade su, a'a an gama maganar tanadi, yana nan kawai jira ake su zo, sakamakon Allah ta'ala ya shirya musu shi. Wanda kuma ya zaɓi ya yi imani, innal ladzina amanu wa amilus salihati, wanda ya zaɓi ya yi imani, lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, lalle mu ba ma tozarta aikin duk wanda ya yi aiki na ƙwarai. Ubangiji ta'ala baya tozarta aikin mai aiki in dai zai yi aiki na ƙwarai ko ya yake, dukkan abin da ka zo da shi Ubangiji ta'ala zai saka ka masa. Ubangiji ta'ala ma zai ninninka maka fiye da yadda kai. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, in ka zo da lada guda ɗaya Ubangiji zai ninka maka shi goma, zai ninka maka shi zuwa 700 ila 700 da'ifin ila adafin kaseera, wallahu yudha'ifu liman yasha, zai ninka maka shi 700 kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kai zai ninninka maka shi ninkin ba iyaka, ninkin ba ninkin, wallahu yudha'ifu liman yasha. Saboda Ubangiji ta'ala baya tozarta aikin mai aiki, idan dai har kai aiki to Ubangiji ta'ala zai sakanka maka fiye da ma aikin da kai. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, duk wanda ya kyautata aikin sa lalle mu ba ma tozarta aikin sa. Allah ce ulaika lahum jannatu adnin, waɗannan su ne suke da aljannatayya na zama dindindin, tajri min tahtihimul anhar, wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, ana musu ado a cikin su, min asawira min dhahabin da mundayi na zinari, wa yalbasuna thiyaban khudran, kuma suna sanya tufafi koraye min sundusin na alhariri, na sundusi, wa istabraq na alharirin da ba shi da kauri, wa istabraqin da alharirin da yake da kauri, muttaki'ina fiha, suna kishingide a cikin aljanna, ala al'ara'iki akan karagu, ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako, wa hasunat murtafaqa, kuma gurin hutu yayi kyau. To wannan shine hutun gaske. ba hutu irin wanda waccan suke nema ba, suna neman su samu hutu a nan duniya, amma a lahira fa ba za su same shi ba. Ga yadda hutun su yake, Allah ta'ala ya ci gaba da fadar sakamakon waɗanda suka yi imani nan suka yi aiki na kwarai, ce ulaika lahum jannatu adnin, waɗannan suna da aljannatayya waɗanda suke na zama dindindin, kuma za su dawwama a ciki babu ranar fita. Lokaci yayi za mu tsaya a nan, da fatan Allah ta'ala ya sa muna cikin ƴan aljanna. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure, Allah ya bi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.